This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Alhamis 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Jiya Laraba babban shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matuwitika tsohon mukaddashin babban lauyan gwamnatin daga shugabancin sa na farko a matsayin jakadan Amurka a kungiyar tsaro ta NATO. Kwamitin da'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kasa cin matsaya jiya Laraba kan ko zai fitar da sakamakon binciken da ya kusa kammalawa kan tsohon wakilin jam'iyyar Republican Mike Gates. Daga nan kuma za a cewa karamar kungiyar ta'addanci ta ISIS a Somalia tasirinta na karuwa sakamakon abin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin kwararren mayakan kasashen waje.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan gargadin da babban bankin Najeriya na CBN yayi game da wata hanyar damfarar tura kuɗi tsakanin ƴan kasuwar ƙasa da ƙasa, masana harkar tattalin arziki da ƴan kasuwa sun tofa albarkacin bakin su tare da bayyana hanyoyi mafi inganci na tura kuɗi a harkar cinikayyar ƙasa da ƙasa.
Kamar yadda babban bankin Najeriya ya ce zai dauki matakai ga duk wanda ya zo ya ce yayi harka da ƴan Najeriya kuma an tura mai kuɗi CBN tariki har suna kawo sweep wanda yake ba na gaskiya bane ba. Wannan yana da kyau.
Masanan tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a birnin Jos da ke jihar Plateau a Najeriya, farashin gawayi na girki ya lanka a baya-bayan nan saboda yadda mutane da yawa ke rungumar amfani da gawayi sakamakon tsadar gas na girki da karancin wutar lantarki. Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya ci gaba da tattaunawa akan batun dokar nan ta haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP a takaice ta Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Laraba babban shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matuwitika tsohon mukaddashin babban lauyan gwamnati daga shugabancin sa na farko a matsayin jakadan Amurka na kungiyar tsaro ta NATO, kungiyar kawancin sojojin kasashen yammacin duniya wanda Trump ke sukar kasashe mambobinta kan rashin kashe isassun kuɗaɗe wajen tsaron su. A cikin wata sanarwa da Trump ya fitar, ya bayyana wutuka mai shekaru 55 a matsayin jarumi mai kishin ƙasa wanda zai tabbatar da ci gaba da kare muradun Amurka da kuma ƙarfafa dangantaka da ƙawayen NATO da kuma tsayawa tsayin daka wajen fuskantar barazanar da ake wa Amurka kan zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kamar sauran waɗanda suka kasance cikin zaɓin ministocin Trump a sabuwar gwamnatinsa, naɗin wutuka a cikin ƙungiyar mai ƙasashe 32 da ofishinta da ke Brussels abu ne da ba a saba gani ba, domin ƙwarewarsa ba ta yi biri da aikin da aka bashi ba. Wutuka ya yi dogon aiki a matsayin lauya, amma ba ƙwarewa kan manufofin ƙasashen waje ko na aikin soja. A ɗaya ɓangaren kuma, kwamitin ɗa'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kasa cimma matsaya jiya Laraba kan ko zai fitar da sakamakon binciken da ya kusa kammalawa kan tsohon wakilin jam'iyyar Republican Mike Gates, wanda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa a matsayin babban lauyan gwamnati. Shugaban kwamitin Michael Gates ya fito daga dogon taron kwamitin yana mai cewa babu wata yarjejeniya da kwamitin ya cimma kan fitar da rahoton. Ya ƙi cewa komai. Sauran mambobin kwamitin tare da 'yan Republican 4 da 'yan Democrat 5 su ma ba su ce komai ba nan take. An zargi Gates da laifin lalata da kuma amfani da muggan ƙwayoyi kafin Trump ya zaɓe shi a matsayin babban jami'in tabbatar da doka na ƙasar a sabuwar gwamnatinsa da za ta fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Amurka ta hana cimma wani ƙuduri a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba, wanda ya buƙaci a tsakaita wutar dindindin a Gaza da kuma sako mutanen da Isra'ila ta yi garkuwa da su tana mai cewa yaran da aka yi amfani da shi zai aika wani sakon da bai dace ba ga Hamas. Amurka ta yi aiki na makonni da gaskiya don kaucewa wannan sakamakon, in ji mataimakin jakadan Majalisar Dinkin Duniya Robert Wood bayan kada ƙuri'ar. Ya ce sun bayyana ƙarar a duk lokacin da suke tattaunawa, ba za su iya goyon bayan tsagaita wuta ba, ba tare da wani sharadi ba, wanda ba zai sa a sako mutanen da ake garkuwa da su ba. Domin kamar yadda wannan majalisar ta yi kira a baya, dole ne a kawo ƙarshen yakin tare da sakin waɗanda ake garkuwa da su. Waɗannan manufofin na gaggawa guda biyu suna da alaƙar da ba za a iya raba su ba. Matakin hawa kujerar naƙin na Amurka shine na huɗu akan Gaza, tun bayan fara yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas a watanni 14 da suka gabata. Kudirin da bai yi nasara ba yana buƙatar a tsagaita buɗe wuta nan take ba tare da wani sharadi ba, kuma na dindindin wanda dukkan ɓangarorin za su mutunta shi. Sannan yanana ta buƙatar ta gaggawa na sakin duk waɗanda aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharadi ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Sarfila zai dawo da ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan sanarwar gargaɗin da babban bankin Najeriya na CBN ya yi game da hanyar damfara da sunan tsarin Swift Code ta tura kuɗi tsakanin 'yan kasuwar ƙasa da ƙasa, masana harkar tattalin arziki da 'yan kasuwa sun bayyana hanyoyi biyu mafi inganci wajen tura kuɗi a harkar cinikayyar ƙasa da ƙasa ta bankunan ɓangarorin biyu da ke hulɗar kasuwanci da juna. Sun kuma bayyana cewa matakin da bankin na CBN ya ɗauka akan wannan salon damfarar ya zo daidai da gaba. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton.
Matakin da babban bankin Najeriya wato CBN ya dauka dai na zuwa ne a daidai lokacin da salon damfara da sunan tsarin biyan kuɗi tsakanin abokan hulɗar kasuwanci ke ƙara kamari, inda 'yan kasuwa da basu gani ba ke rasa dukiyar su ga wannan tsari na ƙarya, kuma hakan ke zama sanadiyar karayar tattalin arzikin wasu. A akasarin lokuta dai ana amfani da takardun bogi kamar Swift MT 103, Swift Act Copy da dai sauransu wajen yaudarar 'yan kasuwa a sunan an biya su su saki kayayyakin ga waɗanda suka saya daga bisani bayan tura kaya. Ba a ga kuɗi ba waɗanda al'amarin ya shafa su garzaya zuwa CBN don miƙa ƙorafi. A bisa wannan salon damfara ne muka tuntuɓi fitaccen 'yan kasuwa mai fitar da amfanin gona zuwa ƙasashen waje, kuma jagorar kamfanin Gauɗe Agro Export Binta Gauɗe.
Ban taɓa samun wani matsala ba akan harkan kuɗi a international transaction, saboda in za mu yi muna using irrevocable LC ne 100% CAD. So kin ga idan ka using irrevocable LC is the most reliable mode of payment, saboda ba wani magana a scamming ɗinka, saboda kin ga banki ne in ka ce kana da miliyan 10 na transaction banki za su confirming cewa akwai wannan miliyan 10 account ɗin, kuma za su rike kuɗin. To kin ga in sun rike ba za ka iya kashe kuɗin ba, ba za ka iya cirewa ba. In kaya sun sauka banki za ta sakar maka kuɗin ka.
Masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce matakin na bankin CBN yayi daidai,
kamar yadda babban bankin Najeriya ya ce bai dauki matakai ga duk wanda ya zo ya ce ya yi harka da 'yan Najeriya kuma an tura mai kuɗi CBN ta riƙe har suna kawo sweep wanda yake ba na gaskiya bane ba. Wannan yana da kyau. Wane ne CBN za ta kama? Shine wanda ya zo yake cewa an tura mai kuɗi bai gani ba. Duk wanda yake harka da 'yan Najeriya akwai hanyoyi biyu da ake harkan nan. Na farko shine ana buɗe letter of credit. Letter of credit hanya ce wadda duk wanda ke harka da kamfanin Najeriya ya sani zai ce kahin ya saki kaya sai banki ya tabbatar mashi cewa ga kuɗaɗe nan a dollar kuma an ajima wannan bankin. Lokacin da kaya suka iso port na Najeriya kamfani ya karba sai a saka ma wancan kamfani da ya kawo da kuɗi. Na biyu kuma shine akwai abin da muke kira TCC, wannan transfer ce ga kuɗi nan ka kawo mana kaya. So wancan na Swift da yawanci mutane suke amfani da shi kuma wanda yake ba na gaskiya bane, ba mu ga laifi ba da CBN ta ce duk wanda ya zo ya ce yana buƙatar kuɗin shi ta nan to shi za su kama, domin shi ma yana cikin wanda kike taimakawa wajen abubuwan da ba daidai ba.
Shi ma masani a fannin zuba jari na ƙasa da ƙasa kuma mai sharhi akan kasuwanci Malam Baba Yusuf ya ƙara da cewa
wannan gargaɗi da babban bankin Najeriya ya fitar akan shaidar biyan kuɗi na bogi da wasu masu harkokin cinikayya a ƙasar waje suke samu a ce an biya su kuɗi alhali ba a biya ba, ya zo akan lokaci. Harkar cinikayya kafin mutum ya saki kayansa ya tabbata tabbatar an biya wannan kuɗi. Dan yawanci inda ake samu matsala shine ka aika da kuɗi kafin wai a saki kaya, ko su su biya ka akan kayan da zaka tura, ko kuma a turo rabin kuɗi kafin ka tura kaya. A samu communication wato tsakanin bankin ku da bankin wayannan mutane, ko mutane ne ko kuma kamfani ne da ke kasar waje. A samu abin da ake kira bank to bank communication. Tabbatar da cewa wannan kamfani na gaske ne, ba na buki bane. Na biyu shine idan aka turo kuɗin nan sai an tabbatar da kuɗi sun shiga kafin ka saki kaya. To dan haka bankin Najeriya Central Bank ba ta da wani hannu akan wannan.
Barakar misayar kuɗaɗe tsakanin ƴan kasuwan ƙasa da ƙasa na Swift code dai abu ne dake ƙara tsananta, musamman a cikin watannin baya-bayan nan, inda hakan ya zama sirrin rasa rayukan wasu ƴan kasuwa da suka rasa dukiyar su ga wannan hanyar, kamar yadda wasu alƙalima daga yanar gizo suka yi ni. Ji ta bakin bankin CBN akan yadda zai aiwatar da tsarin hada waɗanda irin wannan al'amari zai shafa daga yanzu ga jami'an tsaro don daukan matakan da suka dace, ta kiran wayar tarho da tura sakon karta kwana da ya shira a yayin hada wannan rahoto. Halima Abdurrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Amurka na shirin aikiwa da wasu makiyoyin kariya zuwa Ukraine domin taimakawa sojojin Kyiv wajen tunkara sojojin Rasha na ƙasa, in ji babban jami'in tsaron Amurka Lloyd Austin a ranar Laraba. Matakin dai shi ne karo na biyu da Amurka ta sauya manufofinta a cikin 'yan kwanakin bayan nan da shugaba Joe Biden a cikin watanni biyu na ƙarshe na wa'adinsa a fadar White House. Ya sauya ra'ayinsa, ya kuma ce Ukraine za ta iya harba makamai masu linzami masu cin dogon zango da Washington ta kera zuwa cikin ƙasar Rasha. Ukraine ta gaggawa kai hari kan ma'ajiyar kayayyakin yaƙi a harin farko a ranar Talata. Austin, yayin da yake magana da manema labarai da ke tafiya tare da shi a wata tafiya zuwa Lewis, ya ce ba da izinin jigilar nakiyoyin na Amurka zuwa Ukraine ya zama dole saboda sauya dabarun fagen daga da dakarun Moscow ke yi. Karamar kungiyar ta'addanci ta ISIS a Somalia tasirinta na karuwa sakamakon abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin kuraren mayakan ƙasashen waje. Wani sabon rahoto a cikin wannan makon na tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan takunkumi a Somalia ya yi gargaɗin cewa mayaka, ciki har da wasu daga ƙasashen Gabas ta Tsakiya, sun taimaka wa kungiyar IS da ke alaka da Somalia, wadda aka fi sani da IS Somalia, da fiye da ninki biyu a girma zuwa tsakanin mayaka 600 zuwa 700. Mayakan ƙasashen waje sun isa Somalia ta hanyar amfani da hanyoyin tudu da na ruwa, a cewar rahoton wanda ya samo asali daga kiyasin leken asiri da ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya. Rahoton ya ce mayakan na ƙasashen waje sun faɗaɗa tare da ƙara ƙarfin kungiyar, har ma da ƙarfin kungiyar ISIS a yankin Puntland na Somalia, tare da taimaka mata wajen karɓe yankuna daga babbar abokiyar hamayyarta, kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab mai alaka da Al-Qa'ida. Daga ƙarshe, wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙasashen duniya a jiya Laraba da su tabbatar da alƙawarin da suka ɗauka na samar da kuɗaɗe da samar da kayan aiki ga rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa a Haiti, wadda ke fafutukar taimakawa 'yan sandan ƙasar Haiti wajen murƙushe ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke addabar al'ummar ƙasar, yayin da wasu ƙasashe ke son sauya dakarun ƙasa da ƙasa zuwa rundunar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Idan ba tare da wani gagarumin ci gaba na gudunmawar sa kai da ƙasashen mambobin ƙungiyar ba, akwai matuƙar hatsarin cewa rundunar ba za ta samu cikakken aikin ta ba, kayan aiki ba, a tura su gaba ɗaya ko kuma ta ci gaba da tallafawa 'yan sandan ƙasar Haiti. Miroslav Jenka, mataimakin sakataren jari na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma ɓangaren rahotanninmu. A birnin Jos da ke jihar Filato a arewa maso tsakiyar Najeriya, farashin gawayi na girki ya linka a baya-bayan nan, yayin da mutane suka koma amfani da shi saboda tsadar gas na girki da kuma rashin isasshen wutar lantarki, lamarin da ya haifar da damuwa daga masu fafutukar kare muhalli da kuma masana kiwon lafiya. Wakilin muryar Amurka Ilyas Kasum na dauke da karin bayani daga birnin Jos.
Kasuwar su Alhaji Musa Jet tana ɗaya daga cikin manyan kasuwannin gawayi a Jos. Kuma cikin kwanakin nan cinikin gawayi sai hamdala.
Abin da ya haifar da haka kaga da tsadar kalanzir da tsadar gas da kuma rashin wutar lantarki. Kaga shi abin da yasa ake ƙara siyan wannan. Kaga na ɗaya talaka kai dan abin da zaka ci ba zaka ce zaka cire 1000 da wani abu a zuba ma gas ba. Zaka zo ko da dan 200 ka zo zamu zuba ma zai ishe ka girki.
Cikin wannan shekara kadai babban layin wutar lantarki ta Najeriya ta lalace akalla so 10. Abin da ya jefa arewacin kasar ciki har da jihar ta Plateau cikin matsanancin duhu har na sama da kwanaki 10. Sana'o'i da masana'antu suka koma amfani da man fetur ko man gas. Magidanta suka koma amfani da iskar gas ga masu hali da dama kuma suka koma ga gawayi wajen samun makamashi musamman na girki.
Gawayi gaskiya yana da muhimmanci kaman gas ne. Domin koda kana da abinci in baka da abin dafa abinci baraka ci abincin danye ba. Shi yasa mukan zuwa nan ainihin dambulan gawayin mu zo mu tsara. Farashin shi gaskiya ya haura fiye da kima. Mu kostomomi ma idan muka saya buhu ga kudin leda idan muka daura yanda zamu ma mu dan samu dan sisin kobo kostomomi suna mana kuka muka ce to gonzo mu zo yafi da zamu zauna haka gaskiya kudin gawaye sai da sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Duk da dai kasuwa ta bude wa masu sana'ar gawayin, kwararrun kiwon lafiya sun yi tsokaci game da tasirin kona gawayi ga kiwon lafiyar.
Hanyar da shi gawayin ko kuma kura ko haƙin gawayin ke da suwa a huhu ya samu wurin zama shi na kirshi anthracosis. Kuma da dama likitoci sun je binciken mutanen da suka ta gayyara suka samu matsalar numfashi bayan sun mutu kuma an ayyana ma tun kafin saboda cewa suna da emphysema wa ma'ana huhu baya iya budawa. Wani lokacin an je aka yi binciken gawa bayan mutum ya mutu sai a ga cewa wannan baki-bakin kukunyan amfani da gawayin ya da su a huhunsu ya bata musu huhun ya yi tauri baya budawa da laushi.
Su ma kwararru a bangaren muhalli sun yi batu game da tasirin amfani da gawayi ga gandun daji da ma muhallin baki daya.
Na farko shi wannan gawayi da ake yi kafin dole sai an yanka itace sannan a kona shi sai zama gawayi. To shi wannan yanke itatuwan yana da babban illa ga environment kaman alli misali inda muke ta magana cewa canjin yanayi zaka kullun garin na zafi sosai dan ba itatuwa musamman arewacin Najeriya mu ne muke shan wannan wahalan sosai kullun sai garin yana zafi temperature na kaiwa 30 degrees kusan 40 degrees wanda kuma yana da illa ga al'umma gaba daya lafiyar mutane.
Daga Jos a Najeriya, Ilyasu Kasim, VOA.
Madalla a gaida Ilyasu Kasim. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka za a iya jin mu ta yanar gizo a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tsanta hoyiba.
Idan iya mace duk cin zarafin da za a yi mata a aure tana ganin cewa yau idan auren nan ya mutu ya zan yi da rayuwata ya zan yi da ƴaƴana.
Cin zarafi a waje na saboda irin abubuwan da ya same ni. Abubuwa iri-iri ne, jinsi-jinsi ne da za a nuna kai ba komai bane ba.
Muna fadakarwa sosai akan mutunta iyali.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A shekara ta 2015, Najeriya ta zartar da doka haramta cin zarafin mutane da ake kira BAPP, ciki har da cin zarafin mata da cin zarafi a cikin gida. Bayanai na nuni da cewa yanzu zuwa watan Satumba shekara ta 2024, jihohi 35 ne suka amince da dokar in banda jihar Kano, duk da yake dokar tana da tasiri. Sai dai Masu kula da lamura na cewa dokar za ta fi tasiri idan aka yi waɗansu gyare-gyare yadda kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu. Yayin da waɗansu kuma ke fushewa dokar da kuma yin kira a soke ta. Domin ci gaba da nazarin wannan batu yau ma shirin domin iyali yana tare da Hajiya Hauwa Abubakar Huntuwa mai ba matar gwamnan jihar Katsina shawarwari da ya gwagwarmaya Jamila Sida Ali Sirajo sai kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula. Hajiya Hauwa ta fara bayani kan inda aka saki layi a arewa lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau a tattaunawa da wakiliyar Madina Dauda ta jagoranta.
Kullin idan ɗaya mace tana tunanin cewa yau idan auren duk cin zarafin da za a yi mata a aure, tana ganin cewa yau idan auren nan ya mutu, ya zan yi da rayuwata, ya zan yi da ‘ya’yana. Ta tuna cewa gidan mahaifinta ɗakin mata za ta je ta zauna da ‘ya’yan nan babu, to sai kiga wallahi duk halin da ta tsinci kanta a ciki za ta gwammace ta dinga rayuwa a cikin wannan kuncin da baƙin ciki har sai Allah ya ɗauki ranta.
Bari in zo gare ki Jamila.
Ina so ki gaya min menene ake nufi da cewa an ci zarafin mace.
Cin zarafi a wajena saboda irin abubuwan da ya sami ni shine ba wai sai an fara da duka ba, zaka ga wani kalamai ne, wani kuma zaki ga abubuwa iri-iri ne, jinsi-jinsi ne da za a nuna kai ba komai bane ba, wulaƙanci, tozarci, duk abin da ka san zai nuna kai dai mutum ne. Sai an gutsu-gutsu da kai in ma kana cin nasara ba za a nuna maka ba, in kai daidai ba za a nuna maka ka ƙara ƙarfin gwiwa ba. Kin gane wa'insu kuma cin zarafi a wajensu kawai su dinga naushe-naushen nan shake-shake abubuwa iri-iri ko kuma suka shiga don su nuna isa. Na auri mace in na fita cikin mutane don ka a ce min mijin Hajiya bari in fara zare mata ina tozarta ta don ta dinga wannan rawan jikin mace kamar jaka ce a gidan aure. Kuma mutane ba sa ganewa cewa shi cin zarafin nan yana janyo kamar ciwon kwakwalwa, hawan jini, lalurruka iri-iri ka kasa gane su. Kuma ka san irin abin da kake gaya mutum, because mata da yawa suna fitowa yanzu da ba sa faɗi naki muke shiga mai kuka. Kuma in muka je gida sai a ce ku yi haƙuri, is kamar mu a arewa an normalizing abin nan, wanda suka fi tsoron fitowa si ma magana, because suna gani kamar hukuma in ma da doka hukuma ba ta abin da ya kamata, sai a ce ko baban yara ne ko kuma uwar yara ce, don mata ma na yi wa maza cin zarafi, suna yi ba ƙarya bane ba. Amma
kila kafin a samu mata suna cin zarafin maza, na mazan yafi yawa ko
gaskiya na mazan yafi yawa, saboda gani ake shi namiji kullun a sama yake ga mace. Ko ba haka bane ba, dukkanin mu muna
shine mai auren,
shine mai auren, kamar ma yanzu yanda suke daukan ma matan kamar alfarma suke in sun ma aure ka, kuma duk in kana neman aljannan ka so sai ce abinda kai kake so, so ita abinda take so ba shi bane ba. Kuma shi auren nan nake gani partnership ne, ni dai yanda na gane shi a addinance, saboda in ba ku zauna kuna setin wa kanku rayuwa ba, ta yaya za a zauna sannan har a bari a kawo yara? Yaran nan ba muka tuna dukkanin mu ba wanda ya tambayi izinin sa aka kawo yaro, sai kuma dan kuma irin wayannan abun na shigowa a ce kuma babu inda za a kai ƙara ko ci daga cikin gida a zo a fara gyarawa. To most times irin wannan abun kun ga yana faruwa sai a aure ka, a gama da kai, sai a watsar da kai. Daga ina matan nan za su fara? Akwai wata da shekara ta 8 years
tana da ƴaƴa da jikoki,
ta ne wasiƙar da ta tura mun ce mun ta Allah ya miki albarka, saboda mu ba mu da ƙarfin da za mu yi magana. Kuma in kin ga wannan abun ba wai dan talauci ba ma yake faruwa, yanzu masu mukamin suna yi. In short ya zama kamar wani circle ne na da kin je an magana sai kije ai mace ce in kana tuki ma da an leka an ga mace sai kiga yanda suke mana suna so su nuna mana isa. Kuma dokan nan akwai su, amma abinda muke kuka me yasa ba a amfani da doka?
Bari in dawo wajen Hauwa in ji, akwai wani mataki da kuke dauka na taimakawa mata da aka ci zarafin su?
Eh, to gaskiya mu dai a jihar Katsina akwai GBV centers, gender based violence centers da gwamnatin Malam Duku Umar Raɗa ta kaddamar. Kuma a wannan centers din da zaran an ci zarafin mace ana bi mata haƙinta to logical conclusion. Kuma muna programs da yawa na tallafa ma matan nan both psychologically, mentally da economic wise, akwai programs da muka kebance saboda mata masu fama da irin wannan lalurai. Sannan muna advocacy sosai fadakarwa akan mutunta iyali da mutunta mata da sanin haƙoƙin mata da kuma hukuncin da yake biyo baya idan aka ci zarafin mace ko ɗiya mace ko aka ci zarafin bil'adama. So saboda haka mu a gwamnatance gaskiya akwai matakai da ake ɗauka. Akwai GVV centers mace za ta je ta kai ƙara, in ta je ta kai ƙara za a bi mata haƙinta aje menene ya faru. Sannan
idan an samu mijin da laifi ana kai shi kotu
ƙwarai da gaske. Idan aka samu mijin da laifi za a kai shi kotu, za a hukunta shi kamar yadda shari'a ta bada ayi.
Barin da gare ki ba dasta. Yanzu in aka samu miji da laifin yi wa matarsa duka kamar yadda kika faɗa dazu har ya kai ga kashe ta, shin kashe shi ake yi?
Eh to bisa ga doka na criminal code section 221 culpable homicide punishable with death, wato shari'ar kisa kisa. To amma a doka idan har kai kisa ya zama dole ne akwai matakan da za a dudduba, akwai matakan da za a bi har a gano menene yasa aka yi wannan kisa, me ya faru wanda har ya kai ga kisa. Ya zama dole ne kotu ta yi bincike kafin nan a zartar da hukunci. Amma bisa ga doka na criminal code na Nigeria section 221 culpable homicide punishable with death, wato shari'ar kisa dai kisa ne. Sannan kuma a kasan nan akwai wata NGO da ake kiransa Isa Wali Empowerment Initiative wanda ita matan babban mai shari'a na kasa mai Marabus West ta kafa, wanda suna collaborating ne da agajin shari'a wato Legal Aid Council na Nigeria. Akwai abin da ake kiransu paralegal services, su ba lawyoyi bane amma an koyar da su dan kalilan cikin aikin da ya kamata lauyoyi suke yi a kasar Kano. Aka fara shi za su bi ne lungu lungu tsaku tsaku, za su yi ma mata fadakarwa akan yanci, su san cewa fa su mata ma suna da yanci. Sannan ga yancin da in aka taka ki aka taka miki wannan yancin, ga matakan da ya kamata ki bi, ga wayan da ya kamata ki musu magana, in ya gagara ga inda ya kamata ki je. To su ne ake kiransu paralegal. Manan paralegal shine su ba lauyoyi bane amma kuma an koyar da su a wasu aikace-aikacen lauyoyi. To ita matan ita Lawal Bashir babban mai shari'a mai Marabus Lawal Voice ita ta kafa wannan kungiyar, kuma suna kokari. Abinda yasa mani na sani saboda mun sha yin abubuwa da su a nan Abuja on the Legal Aid Council na Nigeria, ni ne a babban abin din shari'a, ni ake tura ni ke representing din Federal Minister of Justice. So ni ina gani idan har mu a kasan arewa ko a Nigeria gabaɗaya, domin abin ya kici ya ki karewa, asalin abin ya fi cin mu ne a arewa. Mace in tana da abin yi yakan dan zama da sauki, amma yan uwanmu wanda basu ma je makaranta ba, basu da abin yi, an fice musu zarafi, kuma sukan rasa dawa zamu yi magana, ina zamu je, saboda babu fadakarwa. Sai ka gan kawai sai dai mutun ya kuka ya share hawaye ya ci gaba daga inda ya tsaya. Abin ya kici ya ki karewa kuma yayi yawa a kasan arewa.
To Allah sa ga bayan wannan lamari ba a arewacin Najeriya kadai ba, amma a duk fadin Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka da ake fuskanta irin wannan koma baya. Yau ma lokaci ya kwace mana, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji irin gyare-gyaren da mata ke son ganin an yi a dokar da kuma matakan hukumta waɗanda suka saba ta. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Hawwa Abubakar Huntuwa da Jamila Fida Ali Siraju da kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula, sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da Dadi Balawe daidaita sautin shirin, a madadin su duka ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaici.
Jiya Laraba babban shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana Matt Whitaker tsohon mukaddashin babban lauyan gwamnatin daga shugabancinsa na farko a matsayin jakadan Amurka a kungiyar tsaro ta NATO. Kwamitin da'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kasa cin matsaya jiya Laraba kan ko zai fitar da sakamakon binciken da ya kusa kammalawa kan tsohon wakilin jam'iyyar Republican Matt Gaetz. Daga nan kuma za a cewa karamar kungiyar ta'addanci ta ISIS a Somalia tasirinta na karuwa sakamakon abinda Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin kwararren mayakan kasashen waje.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can anjima da hantsi idan Allah ya kai mu, za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.